Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49 masu aramu a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya Fara FM, Nomad FM da Lord Daniya, da tashar Mutafi Africa akan mita 102.5 zanga FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Ajili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka gabatar muku da shirin yau Alhamis 13 ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, bari mu fara da kanun labarai.
An kama tsohon mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaeda a kudancin Somalia. Ana sa ran majalisar dokokin Amurka za su ci gaba da duba kudurin kawo ƙarshen taimakon da Amurka ke ba da karan Saudiya da ke yakin basasa a Yemen. Prime Minister Britania Theresa May ta koma birnin Brussels yau Alhamis domin neman amincewa akan yarjejeniyar da bata yi farin jini ba ta fidda Britania daga tarayyar Turai bayan da ta sha da ƙyar a wata kuri'ar rashin tabbas da ake jefa a kanta. Kasar China ta tabbatar da sake kama wani dan kasar Canada karo na biyu bisa zargin shi da zama barazana ga tsaron kasar. Wata gobara da sanyin safiyar yau ta lalata dubban na'urori gada kuri'a da wasu kayayyakin zabe a birnin Kinshasa.
Madalla to Nigeria, hukumar kastan jihar Lagos ta yi wani babban kamu na kayakin da kudin su ya kai biliyoyin nairori.
Muna da wajen buhu 11,000 da shinkawa, haka kuma muna da wannan da kararin naman kaji da aka hana shigowa da shi, kuma mun kama katon 2,400, sannan mun kama wasu kwaya magunguna.
A jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa jami'ai a ma'aikatar kudi ta kasa sun yi wani gagarumin gangami na yin Allah wadde da wani shiri da ma'aikatar kudin kasar ta bullo da shi.
Allahus da ake ba mu ai kashi ɗaya ne ake ba mu cikin kashi 100. Ana so ai reset a tara ma kasa kuɗi, kasa ta ci gaba, amma kuma wanda suke tara kuɗi ba su a ba su haƙƙinsu.
Bayan haka muna tafe da shirin lafiyar uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An kama tsohon mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaeda a kudancin Somalia, abinda ya haddasa fada tsakanin magoyan bayansa da dakarun gwamnati har mutane 8 suka mutu. Wasu jami'ai da suka so a boye sunansu sun ce Muktar Rabau, wanda kuma ake kira Abu Mansur, an gayyace shi ne zuwa wani zaman ganawa yau Alhamis a fadar shugaban kasa da ke yankin Baidoa mai tafiyar kilomita 250 arewa da yammacin birnin Mogadishu. Sun ce yana isa wurin aka kama shi. An katse hanyoyin sadarwa a Baidoa na wani dan lokaci a yayin da magoyan bayan Rabau suka dunguma kan tituna. Mayakan Rabau tare da magoyan bayansa sun yi fada da sojojin kasar Habasha da ke tsare fadar shugabar kasar, abinda ya haddasa mutuwar mutane 8, wasu fiye da 10 kuma suka jikata. Abinda waɗanda suka shaida lamarin da jami'an yankin suka fada wa muryar Amurka kenan. Wasu 'yan majalisar dokokin kasar Somalia su biyu da suka yi magana da muryar Amurka sun zargi gwamnatin kasar da yin amfani da sojojin Habasha wajen kama Rabau. Ana sa ran majalisar dokokin Amurka za su ci gaba da duba kudurin kawo ƙarshen taimakon da Amurka ke ba da karun Saudiya da ke yakin basasa a Yemen. Yau Alhamis da rana aka shirya za a jefa kuri'a akan matakin. Ana sa ran wasu 'yan jami'iyyar Republican za su haɗu da 'yan Demokratiya wajen gabatar da kudurin. Majalisar da 'yan Republican ke da rinjaye sun jefa kuri'a jiya Laraba, inda 60 daga cikinsu ke goyon bayan a yi zaman muhawarar, 39 kuma ba su goyi bayan matakin ba. Wannan sakamakon ya bijirewa gwamnatin shugaba Trump da ke adawa sosai da duk wani abin da zai kawo cikas daga dangantakar da ke tsakanin Amurka da Saudiya da suka dade da kullawa. A halin da ake ciki kuma, ana sa ran babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya, Antonio Guterres, zai gana da wakilin bangarori biyu da ke yaki a Yemen a yau Alhamis, kafin ya yi jawabi a wajen rufe taron neman sulhu da wakilin da ke shiga tsakani. Ake fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu akan wasu muhimman batutuwa. Gwamnatin Yemen da ke samun goyon bayan Saudiya da 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun riga sun amince da yin canjin fursunonin yaƙi. Rahotannin sun ce suna gab da cimma yarjejeniyar sake buɗe tashar jiragen saman sana'a, sun kuma ci gaba da haƙo mai da gas da taimakawa ƙasar da ke fama da matsalar tattalin arzikin samun kuɗin shiga. Prime Minister Britannia Theresa May ta koma birnin Brussels yau Alhamis domin neman amincewa akan yarjejeniyar da ba ta yi farin jini ba ta fidda Birtaniya daga tarayyar Turai bayan da ta sha da kyar a wata kuri'ar rashin tabbas da ake jefa a kanta. May za ta gana da shugabannin kungiyar tarayyar Turai a karo na biyu a wannan satin don ta kara kokatawa wajen ceton yarjejeniyar da ta balle daga tarayyar Turai bayan ta soke wani zaman kada kuri'a na 'yan majalisar wakilai wanda aka sa rai sakamakonsu za su yi watsi da yarjejeniyar. Zuwa yanzu shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun nuna alamun za su taimaka wa Birtaniya ta wata hanyar, amma sun ce ba su da niyyar sake tattauna batun yarjejeniyar da bangarorin biyun suka yi akan watanni da suka kwashe suna tattaunawa. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai za su taru yau Alhamis da gobe Juma'a don wani taron kolin. Shugabannin kungiyar Donald Tusk ya ce za su saurari bayanin mai akan batun kafin su yi tasu ganawar ba tare da ita ba. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Kasar China ta tabbatar da sake kama wani ɗan ƙasar Canada karo na biyu bisa zargin shi da zama barazana ga tsaron ƙasar a wani mataki da ke nuna mayar da martani akan kama wata shugabar wani babban kamfanin fasahar China da Canada ta yi.
A gaida Hadiza Kyar kenan. Labarin da ku saura daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yan sai rahotanni kuma za mu soma ne daga Najeriya, inda hukumar Custom Shear Lagos ta kama kayan da aka yi yunkurin fasa ƙorinsu waɗanda kuɗinsu ya kai naira biliyan 5 cikin watanni 4 da suka gabata. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Kasa da kwanaki biyu bayan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani kwamiti mai ƙarfi da mambobin kwamitin ya haɗa da uwar gidansa game da kawo ƙarshen amfani da muggan ƙwayoyi a Najeriya, hukumar Kwastam mai kula da shiyar Lagos ta kama wasu kayayyaki na kusan naira biliyan 3, ci kuwa har da muggan ƙwayoyi nau'in tramadol da kuma tabar wiwi da aka shigo da su daga wasu ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya. Shugaban hukumar Kwastam mai kula da shiyar Lagos da ta kunshi jihohin Lagos da kuma Ogun, controller Muhammad Ali, shine ya nuna wa 'yan jaridu kayayyakin da hukumar tasa ta kama. Sauran kayayyakin da hukumar ta kama dai sun hada da kaji 'yan kasashen waje da man girki da motoci da kuma dubban buhunan shinkafa da aka hana shigowa da su ta kan iyakokin Najeriya. Ga dai controller Muhammad Ali da ƙarin haske game da kayayyakin da hukumar tasa ta kama.
Muna da wajen buhu 11,000 da shinkafa, haka kuma muna da wannan da kararin naman kaji da aka hana shigowa da shi, kuma mun kama katon 2,400, sannan mun kama wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da kaga babu nabda number kaga cewa ba maganin kwarai bane, maganin kala ne, wasu cikin kwalabe, wasu cikin kwali. Bayan wannan muna da Indian hemp da muka kama parcel, kaga dauri kenan. Muna da mai da suke cema vegetable oil, shi kuma an hana shigowa da shi.
Ko ne kira shugaban hukumar ta Kwastam Minista mai kula da shirin ta Lagos zai yi ga ƴan Sumoga da kuma sauran ƴan Najeriya?
Kira ga jama'a shine idan ka bi ka'ida zaka ga abu ya zo maka cikin ka'ida. In kuma ba ka bi abin da aka ce ba, baka bi doka ba, to zaka samu sabani. To shawara ta anan shine an ce kar a shigo da wannan abun, to a daina shigowa da shi. Sannan kuma mu kuma ƴan Najeriya mu taimaka ma custom. Wannan fa aiki da custom suke ba suna yi domin kansu bane. To anan taimakon da yake su ƴan Najeriya su yi shine mu fara da shinkafa. Gwamnati ta ce kar ka shigo da shinkafa a sun shinkafa. To ku taimaka mu kar ku sai wannan shinkafa da aka shigo da ita. Idan mutun ya shigo a ce ya shigo da ton 100 ya kawo ba a saya ba, shin gobe zai je so ya kawo? To ku kuma ku taimaka mu ku ki saye ku yi amfani ta gida. Taimakon da muke so ƴan Najeriya su ma taimaka ma custom kenan. Ko kuma duk inda suka ga an boye ta kada su ji tsoro. Muna yi mu ba su lambobin wayar mu, suna tsoro sai su kira mu, mu kuma ko dare ko rana ko ruwa ko me zamu shiga wurin nan mu kwashe ta. Amma babban roƙon da nake shine ku daina cin shinkafa waje, ku ci ta gida ku gani.
Yanzu dai a yanda ake tunkarar zaben ƙasa da za a gudanar a shekara mai zuwa, hukumar ta kwastan ta bakin shugaban hukumar Kanal Hamid Ali Murabus ya bayyana cewa jami'ansa sun sha damara domin tunkara da kuma kwace duk wasu kayayyaki da za a shigo da su cikin gidan Najeriya, musamman ma masu illa ga bil'adama da suka hada da kwayoyi da makamai. Babin ya jibrin murai Amurka daga Abuja.
A gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda jami'ai ma'aikatar kuɗi ta ƙasa suka yi watsi da wani sabon tsari da gwamnatin ƙasar ta saka a kasafin kuɗaɗen shekarar 2019 wanda ke takaita kuɗaɗen allowance ɗin da su suka saba karɓa a matsayin na ƙarin kuzarin aiki a duk lokacin da suka yi nasarar shigar da kuɗaɗe a asusun gwamnati. Wakilin muryar Amurka a Yamai Silmumun Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Ruruwan ma'aikatan kuɗi ne suka amsa kiran haɗin gwiwar ƙungiyoyin FISAMEF a yayin gangamin da suka yi a ofishin ministan kuɗi da zummar gwada wa gwamnatin Nijar rashin amincewa wani sabon tsarin biyan kuɗaɗen allowance ɗin ma'aikatan da ke da alhakin tattaro kuɗaɗen diyar ƙasa. Sakataren janar na ƙungiyar jami'an kula da karɓar haraji Sinayi Musa Umaru ya yi min ƙarin bayani.
Duk wata akwai wasu allowance da ake bamu. Wannan allowance da ake bamu don saboda daga cikin ƙoƙarin da muke yi na kawo ma gwamnati kuɗaɗe shi ne yasa ake bamu wannan allowance. Sai suka ce a'a bana ba za a bamu wannan allowance ba yadda ya kamata a bamu shi. Me yake ni a cikin wagaluwa da finance ta waga shekara aka ce abinda za mu samu baɗi ba za a huce abinda muka samu ba bana.
Dukkan wani yunkurin ganar da mahukunta rashin cancantar ɗaukan wannan mataki ya citira. Dalili kenan da ƙungiyoyi biyar na FISAMEF suka fara tayar da magoya bayansu daga bacci, in ji Zakari Mama Mutari, sakataren ƙungiyar ma'aikatan kuɗi ta SINATEF.
Allowance da ake bamu ai kashi ɗaya ne ake bamu cikin kashi 100. Ana so a yi reset a tara ma ƙasa kuɗi, ƙasa ta ci gaba. Amma kuma wanda suke tara kuɗi ba su a ba su haƙƙinsu. Ta yaushe ake cewa ana so ku ƙara ƙoƙari wajen aiki wajen samun ma ƙasa kuɗi, amma kuma allowance ɗin da za a baku a ce to kuma shi kuma an ƙayyade shi. Komin aikin da kuka yi, duk irin ƙoƙarin da kuka yi, abin da muke tambaya ga gwamnati a wannan wurin shi ne kawai a komo kan wannan ƙuduri da aka ɗauka a cikin sashen wannan, shi kaɗai muke sa huda, ba wani rikici wanda muke nema da gwamnati.
Tunda dai majalisar dokokin ƙasa ta amince da tsarin kasafin kuɗaɗen 2019 ba tare da aiwatar da wani gyaran huska ba akan abin da ɓangaren zartarwa ya gabatar. Sai dai duk da haka waɗannan ƙungiyoyin ƙwarago sun lashe takobin tankwaso gwamnatin ta canza ra'ayi akan ƙudurinta.
Za mu gwada musu mu ke kawo kuɗi cikin ƙasar ga kenan ya kamata a bamu darajar da ya kamata ya bamu, wadda Allah ya bamu darajar da Allah ya bamu. Duka cikin ƙasashe wa'anga na iyomuwa na waga ƙungiya ta ƙasashe na kewaye da mu suna da wanga allowance. Ba za a ci ba Niger za a maida mu baya.
Kawo yanzu gwamnatin ta Niger ba ta bayyana matsayinta ba a hukunce akan wannan sabuwar dambarwa da ke shirin tasowa a tsakaninta da waɗannan jami'ai. To amma ministan kuɗi Masa'udu Hasumi da ke kare manufofin gwamnatin a yayin muhawarar da majalisar dokoki ta gudanar a ƙarshen mako ya kira kasafin kuɗin na baɗi a matsayin mafi dacewa da bukatun ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
A gaida Sule Mumuni Barma daga Yamai babban birnin ƙasar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ta hera wa ni ta mu mai roje da ni ma ta.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar yellow fever wanda Hausawa ke alakanta ta da shawara. Yellow fever wata cuta ce da ke da matukar hadari wacce ake kamuwa da ita sakamakon cizon sauro, sa'annan kuma tana nuna alamunta ne ta hanyar zazzabi mai tsanani da kuma sauya kalar ido. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
To likita, ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar yellow fever wanda Hausawa suke alakantawa da shawara?
Sunan yellow fever ya samo asali ne daga karal ruwan dorawa da idanu yake yi, ko a ce rawaya a idanu. Da Bahaushe duk abinda zai kawo ido yayi kalar ruwan dorawa yakan kira shi shawara, kuma akwai abubuwa da daman gaske da suke sa ido yayi ruwan dorawa. Yellow fever yana daya daga cikin su. Ita kuma cutar yellow fever din nan wata cuta ce da kwayoyin cuta nau'in virus suke haifarwa, wanda wani nau'in sauro wanda Turawa suke kira da suna Aegis aegypti shine yake dauka wannan kwayar cuta sai ya harbi mutum da ita sai kuma ta yadu cikin al'umma.
Banda wannan nau'i na sauro, shin akwai wani abu daban da ke kawo ta?
Shi wannan sauro yana iya harbar misali birai, kamar wanda yake alaka kuma da biri shi ma zai iya samu ya dauki wannan kwayar cuta. To amma saboda biran ba su fai a mu'amala da jama'a ba, mafi yawancin kenan abin da ke kawo shi a cikin al'umma sauran ne.
Likita, menene alamomin wannan cuta ta yellow fever wanda Hausawa suke alakanta ta da shawara?
Wannan cuta tana iya zuwa ta kasance ba ta da wani tsanani. Idan ta zo ba a mai tsananin ba, zai kasance kawai ta kawo zazzabi ne da ciwon kai da ciwon jiki, kaji ko ina tsokokin mutum yana ciwo da rashin son cin abinci da gajiya da mutum ya ji duk baya jin dadin jikin shi. Wannan yawanci yakan dauki kamar kwana 3 zuwa kwana 7. Waɗanda suka samu matsananciyar cutar to sune wanda suke samun idan su sai wannan kala ta ruwan dorawa. A wannan lokaci kuma to ta fara shafar hanta kenan da sauran bangarorin jiki kamar su koda. A wannan lokaci ne kuma mutane da suke da irin wannan mai matsananciyar cuta za su fara zubar da jini ta hanci, ta baka da sauran bangarorin jiki. Waɗanda suka samu wannan matsananciyar cuta mafi yawancin su kusan mutum 50 daga cikin 100 suna mutuwa cikin sati ɗaya zuwa kwana 10.
Ita wannan cuta ta yellow fever tana da nau'ika ne daban-daban ko kuma guda ɗaya ce amma takan bayyana ko kuma takan azzara bayan wasu kwanaki?
Cuta ɗaya ce, amma idan ta kama wanda misali yana da garkuwar jikin shi tana da ƙarfi, to sai ya kasance kawai ta wannan 'yan kwanaki kuma ba ta kai ta ta'azzara ba. Amma idan ta samu wanda kan kowane dalili ne ya kasance garkuwar jikin ba ta da ƙarfin da za ta yaki kwayoyin cutar, to sai ta shiga cikin wancan bangare na matsananciyar cuta.
Kamar suwa suka cutar ta fi barazanar kamawa, wato cutar yellow fever?
To cutar tana iya kama kowa, amma wanda suke samun saukin ta shine waɗanda suka samu allurar rigakafi, saboda allurar rigakafi tana sa jikin ya gane kwayar cutar daga shigarta kuma ya yake ta. Amma za ta iya kama kowa, babba ko yaro, mace ko namiji, kowa zai iya zama ya kamu da cutar.
Kwanaki mun yi magana akan rigakafi, to shin ita yellow fever tana cikin nau'ikan cutar da ake yin rigakafin ta kenan?
Hakika yellow fever ita tana daga cikin cututtukan da rigakafin gaskiyar magana yafi magani, saboda idan aka yi mutum allurar rigakafin nan sau daya zai iya samun kariya har na tsawon rayuwar shi da ita.
Shin ana iya daukar cutar, wato mai cutar yakan iya yada ta, ko sai lalle wannan nau'i na sauran nan kamar yanda kai bayani a baya shine ke iya yada ta?
Mai cutar yana iya yada ta sosai, dalilin da yasa kenan ma take shigowa cikin al'umma a matsayin annoba. Mutum daya idan ya same ta zai iya yada ta, ko ta atishawa, ko ta tari, ko da ta gaisawa, misali ya taba wani ko yawo ko kwalla ko sauransu zai iya sa wani, saboda ka tana da illar gaske, tana da kuma saurin yaduwa a cikin al'umma.
To likita, duk da wannan cuta ce mai hatsari kuma wadda take da saurin yaduwa a cikin al'umma, yaya ake jinyar mai cuta?
Na daidai idan aka ga mutumin da ake zargin cewar yana da wannan cuta, to da bukatar a sanar da jami'an lafiya, saboda idan sun zo za su dauki matakan da ya kamata. Za a duba wani gari ko wadanne jama'a wannan al'umma abin ya shafa, akan ware asibiti musamman da za a dauki mataki na tabbatar da cewa bata yadu zuwa sauran al'ummomi ba. To ta haka akan rage yawan yaduwa ta cikin jama'a.
Kabar wasu alamomi mutum zai fara nunawa wanda zai nuna ma wanda yake tare da shi cewa lalle wani yana cikin wani hatsarin rashin lafiya ko wani abu makamancin haka. Shin tana sa kamar su ko zazzabi ne ko ciwon kai, wata dai alama da za a gani domin a dauki matakin gaggawa na zuwa asibiti?
Babban matsalar ta shine za ta iya yadda take nuna kamar yadda zaka ga zazzabin cizon sauro, malaria misali, dan zazzabi, ciwon jiki, ciwon kai. A wannan lokaci ba dallai mutum ya tunanin ma cewar wai yellow fever bace, saboda haka kenan wanda suke da wanda ba matsananciya ba za su iya zama cikin al'umma ba tare da ma wani ya sani ba, kenan shine babban hatsarin ta. To amma idan aka samu mutum daya wanda ya samu mai matsananciyan nan, aka ga idanu yayi yellow da maganar su zubar da jini da sauransu, to yawanci wannan ne ke jawo hankalin mahukunta su san cewa akwai wala Allah wannan annoba. Idan aka zo aka tabbatar da ita, to sai kuma a duba a ga daga wani bangare yake, ta ina ake tunanin ta bullo, kuma ina ake tunanin a wannan lokaci ta ta'azzara.
Duk da a baya kayi maganan cewa kaso mai tsoka da cikin mutanen da suka kamu sukan mutu ne, to amma akan warke daga cutar?
Ana warkewa daga ita, wanda bata da tsanani mafi yawancin su suna warkewa, amma waɗanda suka yi ta tsananin su ne wajen kashi 50 cikin 100 suke mutuwa a cikin sati guda zuwa kwana 10. So ana sannan bayan kwana 10 nan wasu suna iya karuwar rasuwa. Asibitoci abinda ake yawanci ana bada dan magunguna ne da zai taimaka wanda ya zubar da jini a kara masa jini da sauransu, amma tana daga cikin cututtukan da lallai rigakafi yafi magani, saboda babu wani magani da yake da karfin da zai kashe kwayar cutar cikin dan lokaci.
To likita, a baya kai maganar cewa idan an gane mutum din yana da shi a cikin al'umma akan dauki mataki dan gane cewa bai yada ta ba. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi domin tantance cewa akwai wanda ya kamu ko kuma mutane ba sa cikin hatsari?
Akwai dakunan bincike na musamman wanda su ne suke iya tabbatar da cewa wannan kwayar cuta ta yellow fever ce, kuma shine dalilin da yasa idan aka ga wannan alamu ake kokarin a jawo hankalin mahukuntan bangaren lafiya, saboda su za su zo su dauki wannan jini su kai inda za a gwada. Idan aka tabbatar da cewa wannan kwayar cuta ta yellow fever ce, to kin ga daga bayanin da muka yi da yawa kenan sun samu sauki, yan kadan ne take yin tsanani. To a cikin wanda suka yi tsananin kuma rabin suna mutuwa, saboda haka idan aka samu mutum daya da aka tabbatar da cutar nan, kin ga kenan yana nufin lalle a cikin al'umma akwai wasu mutane da dama da suka samu cutar.
To likita, kowace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa daga cututtuka?
To wanda dai ya san bai samu allurar rigakafin nan ta yellow fever ba, ya kamata yayi kokarin ya samu allurar nan ta rigakafi. Sannan duk lokacin da aka ga rashin lafiya da ba a gane kanta ba, da bukatar a yi kokarin sanar da hukuma, saboda wanda haƙƙinsu ne su tabbatar da menene matsalar kuma wani mataki ya kamata a ɗauka, su zo su yi abin da ya kamata su yi.
Masu sauraron mu, yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyinku da kuka aiko mana. Wannan tambaya ce daga Abdalla Abubakar daga karamar hukumar Taura jihar Jigawa, yace ina so ku tambaya min likita me ke kawo amusanin ka.
To abinda ake bayani na amusanin ka, a wani abu ne da yake sa idan ka dan yi susa akan zaka ga wani gari-gari yana dan zuba. To wannan shi ake cewa dandruff da turanci. A wasu kwayoyin cuta ne suke zama suke rayuwa akan, wanda yake da irin wannan da bukatar ya rinka yin aski akai-akai ya rinka wanke kan kuma sannan ya je asibiti saboda kwayoyin cututtukan da suke kawo waɗannan alamun suna da yawa sai a tabbatar da wane ne daga ciki sannan kuma a bada maganin da ya kamata ko kuma shawarwarin da ya kamata saboda wani lokacin shawara kawai yake bukata
to amma likita wannan tambayar ta wace kamar idan ba dauki mataki da gaggawa ba wasu lokutan mata sukan samu wannan amosanin ka kuma ka san mace ba za a ce te ta aski akai akai ba shin idan ba dauki mataki da gaggawa ba ya kai yana da wani illa ne
yana da illa saboda ya danganta da me ya kawo shi akwai kwayoyin cutar da suke cinye gashi saboda haka za ta ga gashin ta yana zubewa wurin kuma sai ya hana ma Allah gashin ya fito sai kiga tana neman taya kuma za ta rufe wurin sai rinka ci kuma yana ci gaba da zubewa to irin wannan ba za a bata shawara ta aski ba to amma za a bata shawara maganin da za ta yi amfani da shi ko na shampoo ko na sha da sauransu
ta masauraran mu duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin mu na lafiya na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin wannan shiri wato
Dr. Lawan Musa Tahir
ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogo mu anan yana cewa karfe 10 na safe da minti 25 wato karfe 4 da minti 25 a jamhuriyar Niger Nigeria Kamaru da Chad yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Salihu Isa Fana da Hassan Master of Ingredient Fana ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi Nigeria inda suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa ina taya ministan Burtaniya Theresa May murna tsallake rijiya da baya da tayi bayan fuskantar kalubale na ƙuri'ar yankan kauna da ƴan majalisar wakilan na Burtaniya suka yi mata da fatan Allah ya tsare gaba Sai saƙonmu daga Safiyanu Gumal Zangon Daura inda yace Assalamu alaikum BOA Hausa yau kira na yana ga ƴan uwana matasan Najeriya mu guji bangar siyasa ko cin zarafin mutane a shafukan sadarwa na zumunta Sai saƙo daga Bala Muhammad Damban dan jihar Bauchi inda yace Assalamu alaikum BOA Hausa har wa yau muna ƙara wayar da kan matasan mu na Najeriya da mu guji kulla gaba da ƴan uwanmu akan sha'anin bangar siyasa domin su manyan ƴan siyasa kawunan su a haɗe yake wuri guda don haka kar mu yadda mu zama ƴan amshin shatan su sai saƙonmu na ƙarshe inda ya fito daga Isa Lawar Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria inda yace Assalamu alaikum BOA Hausa yajin aiki da malaman makarantun fasaha da na ilimi a Nigeria suka fara san bai dace ba duba da wannan lokaci na shirye-shiryen zaben shekarar 2019
madalla yanzu kuma ga labari a takaice
gwamnatin shugaba Trump ta fitar da wasu sabbin manufofi kan yadda za ta rika hulɗa da kasashen Amurka ta ce ya zama dole bukatunta su zamanto abu mafi mahimmanci a dangantakarta da kasashen na Afirka. A yau Alhamis, mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkar tsaro John Bolton ya fitar da waɗannan manufofi a nan birnin Washington. Bolton ya ƙara da cewa za a rika gudanar da hulɗar kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka ta yadda ɓangarorin biyu za su amfana. A cewar Bolton daga yanzu, Amurka ba za ta rika ba kasashen Afirka tallafa barkatai ba sannan ba za ta ƙara daukan nauyin wani aikin soji na majalisar ɗinkin duniya da baya haifar da wani abin alheri ba an kama tsohon mataimakin shugaban kungiyar al-shabab mai alaka da kungiyar al-qaida a kudancin Somalia abinda ya haddasa fada tsakanin magoyan bayansa da dakarun gwamnatin har mutane 8 suka mutu
Da takatun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni, inda za mu bude layukanmu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Lura da cewa wasu ƙasashen duniya na ƙoƙarin ganin an yi zaɓe a Najeriya cikin lumana, wacce irin gudunmuwa su ma 'yan Najeriya ya kamata su bayar domin ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali. Yanzu a madadin Hadiza Kiyar ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu Cornelius ne naku Abdulaziz Ajili Toro ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na yau da gobe.